Na ba wai ina son na ga yaran nan kullun an bar su a gida bane, na fi so su ma su fito su yi mu'amala da mutane, su ji daɗin da kowa yake ji, su ma su yi filin wani sense of responsibility, ko kuma su ma su yi filin ɗin mu ma muna da mahimmanci a cikin al'umma.
Goga ko kwata mata ce, kan mu duka ce ta ƙasa ce a kama.
In ka kafa mu ce, ka kafa ƙasan ne gaba ɗaya. In baka kafa ba, zai iya rushe kasan nan gaba daya.
Shirin kallabi na wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a cigaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Gobe Litinin, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take cika makonni biyu da hawan mulki a Najeriya, da kawo yanzu shugaban ƙasar ya zaɓo mataimaka na musamman guda 20 da sakataren gwamnatin tarayya da babban hatimin fada shugaban ƙasa da mataimakinsa. Sai dai zuwa yanzu babu ko mace ɗaya da aka ba wani mukami. Tambayar da babu wanda zai iya buga ƙirji ya ce ya san amsa ita ce, ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kaɗai zai shaida. Banda kalliban shirin na mako, waɗanda suka yi fice a fuskoki daban-daban a ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Niger, yau mun karɓi baƙuncin wata ma'aikaciyar gwamnati a Najeriya wadda ta yi tattaki zuwa nan birnin Washington, inda ta yi tsokaci kan batun ilimin mata da kuma gudunmuwar da za su iya badawa a gwamnatin Tinubu. Kudan kai ku da nisa, ku biyo mu a shirin domin ji ya fi saƙo. Kafin mu ɗora kan hirarrakin da muka yi da macen farko da ta tsaya a takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar, madam Maryam Bayad, da kuma Samira Hamza Adam, wadda ke ba da gudunmuwa wajen kula da waɗanda aka haifa da raunin ƙwaƙwalwa a Najeriya. Shirin kallabi ya karɓi baƙuncin Didan Rehab, wata ma'aikaciyar gwamnati a birnin tarayya Abuja, Najeriya, wadda muka nemi jin yadda take ganin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta yi tafiya da mata.
To, zan ce da ni ɗaya ne ba politician ba, amma ni mace ce. Fata ne muke yi cewa wannan percentage da aka ce za ba mu sai mu samu. Saboda an lura an gani cewa inda mace ta rike wuri ta fi rikewa wani lokaci fiye da namiji, ko su wanda suke rike da gwamnati sun gane da wannan. Shi yasa na gan nomban da da ake bayarwa ya fi yanzu, ba mu kai wannan wurin da muke so ba. Muna fata a wannan gwamnati na Excellency, His Excellency shi President namu, ya ba da wannan percentage da ana bukata, saboda aikin mata suna yi da zuciyarsu ɗaya. Suna nema a yi ma wani goyon baya a siyasa, suna nema, mu uwaye ne, duk abin da uwa take nema ta gan cewa yaro ya yi girma, haka muke so kasa ta yi girma. Muna nema a kara mana yanci din nan da muke so, a kara mana nomba a cikin wanda za su rike wannan kasa a wannan sabon gwamnati.
Haka a ka'ila yau a batu na sabon na inda aka ce an samu gwamnati a ƙasa, za ki ga baya ga shugaban ƙasa akwai matar shi, za ki ga sukan zo da wasu shirye-shirye, za ki ga sun ce suna yi ila ko domin mata da yara. Farko kina gani irin waɗannan aikace-aikace da mata, ko kuma in ce to haka ne mata shugabannin ƙasa suke yi? Na ɗaya, kina ganin mata suna da yara suna ganin amfanin irin waɗannan shirye-shirye nasu? Kuma wani kira za ki a halin yanzu da ita uwar gidan shi Ahmed Bola Tinubu, ila har ma da matar ita ma mataimakin shugaban ƙasa, na ganin cewa sun fito da wasu ayyuka da za su amfani mata a zahiri. da yara musamman yara mata a Najeriya.
Akwai kaya da yawa da gwamnatin da sun wuce da wanda kuma na san muna bukatan nan da za a yi cewa duk abubuwan da ya kamata mata da iyaye da yara ɗan mata suna bukata sosai, muna bukata wannan gwamnati su kalli musamman ita maman kasar matan president din ta duba. Akwai abubuwan da aka yi suna taimako mata sosai idan an bi shi da gaskiya, aka san yadda ana coordinating, ana rarraba kaya ba kudi ba, a raba wake in rike da wannan, idan bai yi ba wa za a rike wannan, in an yi shi da gaske zai fito da kyau, amma in an sake ne sai zama da damuwa.
Yanzu kamar yadda muka ce ga sabuwar gwamnati, menene fatan ki na ganin cewa a wannan gwamnati ta mai da hankali akai musamman abin da ya shafi ci gaban mata a Najeriya da kuma yara kanana musamman ma yara da ba sa zuwa makaranta?
Akwai abu da yawa da za su yi, saboda in ka kafa mace ka kafa kasan ne gaba daya, in baka kafa ba zai iya rushe kasan nan gaba daya. In ka duba jama'an da ke kasan nan, mata da yara da wanda sun yi girma suna nan da yawa kila fiye da maza, saboda haka in ba a lura da mata yadda ya kamata ba yana iya ya kawo damuwa nan gaba. Fatan mu cewa a wannan gwamnati za a duba ilimin ɗan mata, ilimin mata ma abinda ya shafi mata haihuwan mata, komi a lura da shi zuwa lafiyan jiki na mata, saboda idan kudi ya yawa mata ba su iya zuwa asibiti ba, kina gani zai kawo damuwa, ba za su je ba, haihuwa ya zo za iya a samu casualty. Saboda haka fatan mu gwamnatin nan ta lura da aikin mata.
Yawa to da shi bagana ce ta mata kafin da take har ila yau, me yasa za ki ga duk lokacin da aka ce gashi wata gwamnati za ta zo musamman a lokacin da ake yakin neman zabe, za ki ga mata suna yi kan jiki kan karfi, iya karfin su za su fito su ba in siyasa cikakken goyon bayan da ake bukata, su bi layi su yi zabe. Inda za ki ji labarin ma wani lokaci mace ma ta haihu akan layi kokarin kada ma wani dan takara ƙura'a, amma kuma da zara an kai ga nasara an kafa gwamnati ko ta tarayya ce ko ta jiha ce ko ta karamar hukuma, sai kiga kuma an yi wance kali da duk wani al'amari da ya shafi mata an manta da su, sai kuma in zabe ya kuma dawowa, me za ki ce akan wannan?
Muna girma a kowane lokaci. Zan ce abinda ba iya an yi shekarun da sun wuce ba, ina zan ana dan karawa. Mata suna yin akan tunani wannan lokaci zai fi wani lokacin da ya wuce, wannan lokaci zai fi wannan lokacin da ya wuce, suna nan suna ta yi dai suna bege cewa wannan na excellency Tinubu zai fi wanda ya wuce, to a haka kullum sai su ba da goyon baya. Kuma uwa komai laifin yaro ba za ta rike a zuciya ba, halin matan kenan, wannan yana a zuciyarsu, ko ba su ci nasara a wanda ya wuce ba, sun san cewa wannan dai kasanmu ba za mu bashi ba, za mu kara ba da goyon baya saboda kaya su gyaru.
Bisa ga al'adar kasashen nahiyar Afirka, burin kowane ma'aurati shine ya ga ya samu zuri'a, sai dai jefi ma'aurata sukan fuskanci kalubalen kula da wannan albarka aure da suka samu idan aka haifi yaro da raunin kwakwalwa da ke bayyana ta fannoni daban-daban, ta hana yaran sukuni ko kuma girma da cikakken hankali yadda ya kamata. Wannan matsala ta sa shirin kallabi jinjina wa Samira Hamza Ahmed wadda ta kafa makaranta shekaru 8 da suka shige a birnin Kano domin kula da yaran da aka haifa da wannan lalura. Shirin kallabi ya nemi sanin minzanin da za ta iya cewa wannan makaranta ta kai a halin yanzu da kuma yadda take samun kuɗin gudanar da makarantar.
Kusan zamu ce alhamdulillah, saboda yara da yawa da aka kawo su zamu iya cewa mun samu sauƙin abubuwa da yawa, sun koyi abubuwa da yawansu, yau waɗansu daga cikin su ma sun koma cikin makarantu, normal makaranta waɗanda aka sassaba da su, duk sun koma, wanda bai iya magana ba ya iya magana, duk sun koma makarantun nan. To alhamdulillah, muna ganin koma ba mu ba, waɗansu ma suna gani kuma ana zuwa ana gaya mana.
Bayan kalubalen yau da kullum na kula da masu bukata irin wannan, yaya kuke tafiyar da harkokin makarantar duk da yake ta kuɗi ce ana biya ko?
To ta kuɗi ce ana biya, amma waɗansu gani suke a'a idan muka kawo yaran nan ma ba wani amfana gane da su ba, to kuɗin ma ba kasafai suke son biya ba. Waɗansu sau da yawa zaka ga abin yana baka mamaki, mutum ya zo ya kawo yaro makaranta mai irin wannan lalura har yana nema ya masa rage kamar kasuwa ya je. Muna fama da wannan sosai. To kuma idan ka kalla wani, idan ka ce mishi a'a kai ga yadda dole zai biya, sai dai ya hakura, dan ba zai zo ba, ba za a kawo yaron makaranta ba. To na ta lura na ce, to idan na ce zan taimaka wa mutane ne, zan taimaka wa yara, zan taimaka wa al'umma, to saboda wani abu na duniya kuma sai ka gwammace ka hakura da wannan yaron, kar ka taimaka masa saboda kuɗi. Nakan haƙura, nakan ɗauke kaina akan waɗansu abubuwa na ce a kawo min yaran, waɗansu ne da kaina nake ba da scholarship ɗin nasu su zauna a makarantar su, ko ba kyauta ba dai, amma dai ana ba da wani percentage na yaran da suke su dinga yin karatun a makaranta, su dai koyi wani abu kar ya zama na an bar su a gida. Saboda ni burina ba wai ina so na ga yaran nan kullum an bar su a gida ba ne, na fi so su ma su fito su yi mu'amala da mutane, su ji daɗin da kowa yake ji, su ma su yi feeling wani sense of responsibility, ko kuma su ma su yi feeling eh mu ma muna da mahimmanci a cikin al'umma. Wannan shi ne burina, wannan shi ne abin da nake so. So ban ba na so na ga an ajiye yaran a gida, ko yaya ne dai na gwammace su zo makaranta, me ta yi a haka?
Kin ce akwai kalubalen kuɗi na biyan makarantar waɗansu yaran, to yaya kuke samun kayayyakin gudanar da ayyukanku?
Ni nakan siyan abubuwan da yawa, mukan siya da kanmu, sai kuma waɗansu ƙananan abubuwa wata rana mukan ce iyaye su ba da waɗansu ɗan, kowa ya kawo abin da zai kawo, kamar idan girki za a yi kowa a cikin yaran kowa ya faɗi abin da zai kawo na abin girkin, don su san ma abubuwan ingredients ɗin da ake amfani da su na girkin, so kowa yakan kawo. Abin da bai haɗu ba mu kuma za mu siya a makaranta. Sai kuma kayan taraki yawanci mukan ɗan karɓi wani abin daga gurin iyaye, sai mu haɗa gaba ki ɗaya, sai mu sai duk abubuwan da muke da bukata a dinga koya musu. Duk wanda ke siyan kayan mu muka yi da kejin mu muka ɗauko waɗanda suke taya koya musu, suke kula da su, suke nuna musu yadda ake yi, na kafintan ma haka, na takalman da ake koya musu, duk mu muka ɗauko waɗanda suke koya musu.
Cikin shekaru takwas da kafa wannan makarantar, ko kun samu wani tallafi ko gudunmuwa daga waɗansu ko gwamnati?
To a gaskiya dai har yanzu ba mu samu komai daga gurin kowa ba. Sai dai wata rana muka ɗan samu waɗanda ne suke mana training daga Lagos suke zuwa, amma su idan suka zo mu za mu sai kayan mu, abinda za su zo da su su koya wa yara za mu siya. Su kuma sukan ce za su koya malaman da yaran free kyauta. Mun ɗan samu wannan sau biyu zuwa uku haka.
Ganin irin kalubalen da ke tattare da wannan aikin naku da kuma irin buƙatar da ke akwai, akan yaye ɗalibai ko idan suka shiga makarantar shi kenan?
Mun yaye ɗalibai da yawa da suka koma makarantu da suke karatu sosai yanzu a cikin ragowar makarantar. Amma da kai waɗanda ni da kai da iyayensu duk mun san cewa dama su zuwa suke saboda canjin yanayi, maimakon zama guri ɗaya kusan su samu. Akwai kuma waɗanda gaskiya su saboda yadda halayyarsu take, zama cikin ragowar yaran zai saka a dinga tsoronsu ko a dinga turgicewa, ko idan suna waɗansu halinsu da ba kowa zai gane a su ba wai faɗa suke ba, ko ba wani abin tashin hankali ba ne, maybe ko suna cikin damuwa ne ko suna jin daɗi suke wannan abin. To ragowar yara ba lallai su gane irin wannan ba, sukan ɗan tsorata da irin waɗannan abubuwan, sai kaga suna makaranta dai muna nan da su.
kuma yawancin wadanda muka fi samun irin wadannan da suke zama suka dade wadanda da mun lokacin da aka su riga sun manyata amma a kanana in a kanana ne mun fi yayi kanana da yawa akan manya
to da yake aure ya hana ki cimma burin ki na zama likita kina da yara
to alhamdulillah ina da yara Allah ya albarkace ni da yaya guda shida mace daya da maza guda biyar
to yaya kike hada gudanar da wannan makarantar da kuma hidimar yara da mami gida
wato ban da ma abinda zan ce banda ne wa Allah godiya Allah ya taimake ni Allah ya saka ni a cikin mutanen nan da suke da aiwajaka kuma abinda na sa kaina akai ina kokarin Allah ya taimake ni na yi shi dan banda ma wai ka ce wa aikin gida da wata makaranta har nan har exercise nake yi kafin ma na zo makaranta saka da safe ni nake shirye yara ne wa yara komai ba tare da ni aiki tayi min ba na tafi na je ni exercise sannan na zo makaranta na kula da abinda yara suke ciki haka nan na kuma komawa gida shi ma mai gidan na kula da shi na kula da gidan gabaki daya
wai wata kila ta fuskar zamantakewa kawaye courtmate makwabta dangi da kika ambata da sauransu akwai wani kalubale ta wancan fuskar misali wata ce haka kawai sun yi ranan ta je ta debo kanta ta tara mata yara waɗanda ma suke da lalura da sauransu kina samu misali ko sai guri irin wannan ko na alikuma
ganin irin kalubalen da ke tattare da wannan bangaren aikin da kika zabar wa kanki kika fuskanci tsegumi ko kuma karayar gwiwa daga abokai ko dangi ko kuma ma iyali
to wani dai ba wai fada yake yi ko a tsegumancen ba a'a kamar dai kawaye da yawa suka ce ni ban san me kai ki kika bude irin wannan makarantar ba ni ban san me kai ki ka dauko kanki wannan wahalar ba su a ganin su gani suke wahala ce ni kuma gani na shi abu ne mai sauki don ni da kaina in aka yi hutu bana jin daɗi na kan ce musu ni ban ga wani abu mai mani wahala a ciki ba ni jin daɗin abin da nake yi nake yi bana ma ganin wata wahala a cikin shi in wani yana ganin wahala bana ganin wahalar shi bana ga in kamar suna ganin a'a ai ko kazanta ko wani abu duk waɗannan na ɗauki nauyin abu ne saboda kila waɗansu suna ganin ana yi a gidajensu sai suke ganin to mu ma nan in aka zo hakan za a yi mana to su ma a gida ya suka kare da guda ɗaya ko guda biyu ni kuma nan ina nan da su da yawa amma kawai abu ne na tsari abu ne na kula idan ka iya yadda za ka tsara abinka ko ka iya kula da abin da kake yi duk waɗannan abin ba za ka same shi ba don in ka shigo makarantar ba za ka ce wannan makarantar da yara suke marasa lafiya ce ba don ba za ka ji wani wari ko ba za ka ga wani abin ƙyanƙyami ba kuma sau da yawa iyaye za su ce a mu a gida yara suna mana kaza suna bayan gida kaza suna bata mana wuri kaza ba ma san mama ba su waɗansu abubuwan da za su saka su ce sun je bayan banɗaki da sau da yawa na kan ce mu su ba mu a makaranta su ba su ci mu za mu ɗauki nauyin wannan mu za mu hidima
da za a tambaye ki su wa suke ba ki goyon baya su wa za ki ambata
to wanda za a fara cewa shi ya fara taimakawa ai mai gida ne tun da ko shi ya bada damar a fito din ma a yi da ya bada damar ba ma ai ba za a fito a yi ba ba za a zo makaranta a yi ba to kuma in wani ada ada dai akwai mutanen da sukan ba da shawara sukan yi addu'a akwai wanda ma tun ina yarinya ni yake koyar da ni yake koyar da ni tun ina yarinya ya koyar da ni kuma har yanzu baya ƙasa a gwiwa duk wani consultation da nake nema a wata shawara nake nema wani a taimako nake nema zai zo zai mana ko me muke bukata na fannin waɗannan yara saboda yana da masaniya sosai a kai yakan zo ya taimaka mana a irin waɗannan abubuwa sannan da yawan iyayen nan idan suka zo fa zaka ga suna taimaka mana addu'a ana ta shi mana albarka ana ta mana fatan alheri a maka fatan aljanna so ina ga waɗannan ma shi wannan kaɗai ni ya ma ya ishe ni tunda bacin wani baka san ina zai je ba wani ya maka addu'a Allah ya baka abin da aka ce to alhamdulillah ina da burika da yawa yadda nake so makarantar nan ta so nake ta zama irin international standard na ji gurare da yana ga irin yadda suke yin nasu kusan haka nake so ne ina so na bunƙasa ta zuwa sashi daban-daban na samu wanda za su dinga kulawa da waɗannan ɓangare na therapy ɗin da ake saboda therapy ɗin shine abin da yake komai muhimmanci a cikin tafiyar ko yadda magana waɗanda yaran mu ba su cika yi ba kowa sai ya ce likita zai je amma ko a turai ne ko yadda magana sai ya kuma likitan samun kuɗi masu therapy ɗin sun fi samun dama ko ta aiki ko a kasashen waje to ba mu da su anan muna ta wahala ko yanzu wannan ne koyar da magana wahala ake kai ko a jiya sai da aka mana magana daga asibiti Malam Aminu Kano muna da shi muka ce muna da shi nema suke yi kowa nema suke kuma ba a samu su to ina so inda dama ka samu ma in za ka ɗauko su ne daga wani gurin su zo su dinga koyawa yara a duka ɓangaren idan na samu dama duk zan yi waɗannan abubuwan kuma mu dan ƙara faɗaɗa inda nake mu so duk abubuwan da ya kamata mu saya na taimaka waɗannan yara.
To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma shirin kallabi yana tare da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokokin da suka bude kofar damawa da mata a harkokin mulki da kuma tsayar da ranar mata a ƙasar. Mun nemi sanin inda aka kwana a wannan gwagwarmaya da ta kai ga cimma waɗannan nasarori.
Mun ci galaba, abin da ya sa muka ci galaba, kanmu haɗe yake. Dama da muka zaburo muka ce mu ma 'yan ƙasa ne, kuma ba shi wa kowace ƙasa ce, kowace ƙasa cikin duniya ga. A ce mata babu su cikin kilgo kuma mata ba a musu adalci to in ka fita diba ka aje hankalin da kai nazari to kana didin kasan nan a karkace take tsaya tunda babu adalci kuma mutanen da ɗan ƙasa ya kamata kowa ma a dama da shi to sai ba su so su dama da mata mu kuma alhali mu ne gimshiki mu ne ke girka komai gida ma muke girka shi kaga ka fara da gida sa'an nan ka ce ma inda duk kake so in kaga gida ya girku to mace ta girka shi to ana cewa wagga mace kaga mun muna da maza muna aiho mazaje muna aiho mata tsakanin yan ba mu bambanci to irin wagga mace da ta iya ta kare gidanta ta kare suture gidanta ba ta yin bambanci ta tuwa mai gidanta asiri to irin wagga mace kuma akwai gudunmuwa iri da dubaru da nazari da ilimi da mata suke kuma sun gwade irin wanga mutum wanga mace ake ta ba a sa ta cikin kilgo mu ba mu ce ba mu ma mai iko ba mu ce haka nan ba
to a wancan lokacin kamar kuna ganin an mai da mata baya ne a shirye-shiryen da aka yi ko kuma shiri da ake yi na ɗaurin Nijar a tafarkin demokaraɗiyya
an mai da ba mata baya ba a tuna ma da su ba su ta suka yi kamar gidan jiya noman goji a ita ta yi wadda sun ka saba yi maza ne sun ka mamaye komi da komi kuma ga wani tarihi na abin ga na tarihin ƙasar Nijar da za a rubutawa mu ma 'yan ƙasa ne sai suka so su kauce mata to muka ce wannan bishiwa tunda ka san kamar ma a yi haka nan cikin duniya gaba ɗaya ma wani iska ya buso na demokrasiya kuma mata sun dace suna so su yunkuro suna so su yi wani abu a dama da su ko kuma a saurare su ana banza da su.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu taɓo waɗansu batutuwa da ke ci gaba da tsonewa mata ido a nahiyar Afirka. Muna godiya ta musamman ga bakin namu na mako Didam Rehab a ganin tarayya Abuja, Madam Maryam Bayat a jamhuriyar Nijar sai kuma Samira Hamza Adam a Kanan Dabo, Najeriya. Sai kuma abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin Hawwa Sharif da Maryam Dauda a birnin Washington DC. Sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da Fule Mummuni Barma a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.